إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بياك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساك سادوا وانا مسلاتي بيتارن البركة مسلاتي واللغة بكينان تكين غرم بوشي أجهر بوشي وانا يمجي نتلاتة يوم شاء أكو غوات الرمضان هجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم دم ديانا دليم دودة ثلاثين ترى وانا كميك ديدا شرن ترى ga watan biyar shekarar miladiya ta 2018 a wannan majalisi da muke tafsirin alqur'ani mai girma da muna cikin tafsirin suratu taha kuma muna kan tafsirin aya ta biyar cikin wannan sura gabanin shiga cikin karatu ga wasu tambayoyi da zamu ansa wannan yana tambaya game da yiwa hukuncin yiwa mace da shan IVF domin ba ta haihuwa don ta samu haihuwa, wato wannan da shi kamar yadda ya bayyana shi ne a ɗauki ruwan maniyyi na shi mijin a dasa a mahaifar ita matar tashi idan kwayayenta sun yi ƙarfi, to shi ne yake so ya ji hukuncin wannan abu a ɗauki wato maniyin wani ɗa namiji a haɗa da na ƴa mace domin a samu haihuwa. Akwai fuskar da ta halatta, akwai fuskar da bata halatta ba. Akwai fuskar da bata halatta ba a ɗauko maniyin wani namiji a haɗa da ƙwayar haihuwar matar da ba ta shi ba, wannan haramun ne. Ko kuma a ɗauko maniyin wani namiji a ɗauko ƙwan haihuwar wata mace a sanya a haifar a mahaifar wata mace ta uku ta biyu, wato a ɗauki ƙwan abinan maniyin mijin a ɗauko ƙwayayen haihuwa na matarsa amma kuma a sa a mahaifar wata matar, wannan ma haramun ne. Akwai fuska ta uku wanda malamai suka yi saɓani a kanta, wasu sun hana, wasu sun ce ba komai. Shi ne yayin da za a ɗau maniyinsa a ɗaukon haihuwarta a ajiye zuwa wani lokaci sannan a dasa a mahaifarta. To wannan wasu suna ganin ba komai, wasu kuma malamai suna ganin bai kamata ba, bai halatta a yi wannan ba, saboda gudun a lokacin da za a ajiye wannan ƙwan haihuwar nata da zamana an samu kuskure na wata ba nata ba, a je a dasa cikin mahaifiyarsa mahaifarta, ko kuma a ɗauko maniyin da ba nata ba, namijinta ba, a haɗa da ƙwan haihuwarta a dasa a cikin mahaifarta. To gudun ana iya a samu kuskure, musamman in aka ajiye abu ya ɗau lokaci, kuma tana yiwuwa wasu su yi wasa da abin, tana yiwuwa a samu wasu marasa tsoron Allah cikin likitocin da za su iya ɗaukan wannan su je su saka a mahaifar wata. To gudun haka ya sa wasu malamai suka haramta, amma idan za a dauki wato mani na miji a dauko kan halinta ta mace sannan a dasa shi ko dai kai sai akai mahaifarta ko kuma a'a a sa shi a cikin bututu har lokacin da zai kyankyashe sannan kuma a sa shi a cikin mahaifarta wannan babu komai matukar dai ma'aurata ne su kuma can na cikin mahaifarta za a sa wannan da yawa daga cikin malamai suna ganin babu laifi a ciki ko da kudurin malamai na mujamma al-majma' al-fiqh al-islami na rabitat al-alam al-islami zaman su na shekara ta 1400 suna ganin wannan babu wani abu akwai wadanda ba su yadda ba gudun kada a samu a yi wannan wani kuma ya zo ya yi wasa da abin da aka yi ko a ɗauki wannan abin da a sa mota ko a ɗauko na wani a sa mota to shi yasa wasu suke ganin ya kamata a zan likitan da zai yi wannan ya zamana likita ne wanda yake amintacce ba wanda ba a san waye ba ko kuma wanda ba a amince da shi ba ga wata mata ta zo za ta musulunta zan faɗa abin da duk na faɗa sai ki faɗa tare da shi ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah to abin da kika ce na yadda na tabbatar da babu abin bautawa sai Allah guda ɗaya shi kadai kin yadda da wannan sannan kika ce kin yadda Muhammadu manzon Allah ne ba Allah ne ya aiko shi kin yadda da wannan to daga yanzu ke musulma ce Allahu Akbar abin nan zaki canza suna me yake so Khadija sunan ki Khadija kuma ke ma kamar sauran duk mata musulmai kike abin da ya zama wajibi ya zama dole a kansu ya zama dole a kanki a matsayin ki na musulma abin da ya zama haramun a kan mace musulma ke ma ya zama haramun a kanki za ki je ki wanka ki riƙe bakin ki dan ki ci komai har sai rana ta baki ki yi buɗe baki tare da wanke musulmi sannan kuma ki yi sallar magariba ki ci gaba da salloli kuma ki samu waɗanda za su koyar da ke karatun alqur'ani da yadda ake ibada a musulunci shi ke da yanzu ke ba musulma ce Allah ya baki tabbata a kan musulunci akwai waɗanda za su akwai yan kwamitin da awa sai su je su ci gaba da karantar da ita sai tambaya ta biyu yake cewa ina hukuncin mutumin da mutum ko kungiya su karɓi kayan rabo daga gurin gwamnati ko da yana hamayya da gwamnatin wato kamar da yadda na fahimci tambayar mai hukuncin ɗan hamayya ya karɓi kayan rabo da ake da gwamnati ke rabawa ina ga wannan ai babu wani ishigali a ciki shi ma ɗan hamayya ai dan ƙasa ne ɗan jiha ne ita gwamnati ba ta wasu bace ban da wasu ita gwamnati an kafa ta ba ta jam'iyya bace kadai gwamnati ta duka al'umma ce saboda haka idan yau aka zabi shugaban kasa ko aka zabi gwamna to ya tashi daga magabatun shi dan jam'iyya ne kadai na'am yana da jam'iyyar sa wanda ta hanyar ta ya zama shugaban kasa ko ya zama gwamna amma kuma duk wanda suke jihar Talakawa ne kuma a karkashin sa suke kuma suna da haƙƙi a kansa kamar yadda yake da haƙƙi a kansu saboda haka duk abinda ya zamana na tallafi ne da hukuma za ta bayar to ba wai tana bayar wanda suka zabe ta kadai ba ko waɗanda suke tare da ita ko wanda suke goyon bayan jam'iyyarta suna yi ne ga dukkan 'yan ƙasa da wanda suke siyasar da wanda ba sa siyasar da wanda suke adawa da wanda ba sa adawa mu fahimta ita hamayya shi a musulunci babu wani maganar hamayya matuƙar dai mutum ya zama shugaba to dole kai masa da'a maganar hamayya ta ƙare a musulunci babu maganar hamayya wannan tsarin demokuraɗiyya na zamani shi ne ya zo da wani abu wai shi hamayya opposition party saboda haka sai an samu wani party wanda shi sunan shi dan hamayya dama opposition sunansa shi duk abin da zai yi zai duba ya rika kallon da wannan jam'iyya take yi ya soka duk da cewa a ka'ida kamata gurin yabo a yaba gurin suka a soka to amma mu da yake ba mu iya abin ba su waɗanda suka tsara abin ba wai sun tsara cewa shi opposition koyaushe shi ne ka soka ba akwai abin da za a yi ka fito ka yaba akwai abin da kuma za a yi ka ce wannan ya saba wa ƙudurorinku ko ya saba manufofinku in na suka ne ka soka wannan shi ne a su bisa tsarinsu to amma a musulunci in shugaba ya zama shugaba to shugabanka ne ana buƙatar kai masa da'a ka ƙi ko ka so cikin abin da kake so ko kake ƙi cikin abin da ya maka daɗi ko bai maka daɗi ba matuƙar dai abin nan ba saban Allah ba ne inda aka hana kai masa da'a inda ya zama saban Allah ne to wannan ko ɗan jam'iyyarka ne ko mahaifinka ne aka zaɓa ya zo da abin da ya saba wa Allah to ba za ka yi masa ba ka yi masa da'a ba sai na Abubakar lokacin da aka zabe shi yake cewa ati'uni ma ata'tu Allah wa rasulahu idza asaitu Allah wa rasulahu fala ta'ata li alaykum ku yi min da'a matuƙar na bi Allah da manzansa inda na saba wa Allah da manzansa to babu biyayya ta aka ku wannan sayyidina Abubakar kenan wanda shine bayan annabawa da manzanni babu wanda ya kai shi saboda haka maganar kowa da ko wannan jam'iyyar ta ce ko ba jam'iyyar ta a musulunci duk ba a san wannan ba abinda aka sani shine shugaba shugabanka ne wajibi ka bashi haƙƙoƙinsa na shugabanci ka masa biyayya shi kuma ya kula da haƙƙoƙinka da Allah ya ɗora masa idan ya mutu ba tare da ya kiyaye haƙƙinka ba Allah zai tambaye shi akan wannan saboda haka maganar kayayyaki gwamnati fito da kayayyaki ana rabawa don tallafi babu maganar a cewa wannan shi ɗan hamayya ne san dan me ya karɓa saboda me zai karɓa ba ai kuɗi ne na al'umma aka turo grand ba a ce na jam'iyya ba ne ko na wanda suka jefa gwamna ƙura na jiha ne gaba ɗaya haka nan kudin ƙasa ne na ƙasa ne gaba ɗaya saboda ka kowa yana da haƙƙi a gurin su kuma kowa yana da haƙƙin ya karɓa ko da bai jefa ƙura ba ko da baya ra'ayi ta gwamnati saboda ka ban ga abin da har sai an yi sai an yi tambaya a kansa ba.
الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى
الله سبحانه وتعالى يجي الرحمن على العرش استوى الله برحمة يا ريدي تبسع العرش له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما أبنك تكين سمي da abin da ke ƙasa da abin da ke tsakanin su nashi ne wa ba tahta thara da abin da ke karkashin ƙasa wannan ayar ar-rahmanu ala al-arshi istawa ji mun yi tafsirin ta kuma ambaci abubuwa da yawa daga cikin maganganu na daga cikin ayoyin al-qur'ani da hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallama da maganganu na magabata wajen tabbatar da abin da wannan aya ta nuna na uluwullahi subhanahu wa ta'ala ɗaukakarsa da ɗaukakar sifarsa ɗaukakar zatinsa ɗaukakar sifarsa da ɗaukakar ayyukansa da ɗaukakar ƙadarsa daga cikin abin da ba mu ambata ba akwai maganar Qurtubi wanda yana daga cikin manyan malamai a sanannu musamman ma a cikin malaman Malikiya shine Abu Abdullah Qurtubi a cikin tafsirin sa Jami' al-Ahkam al-Qur'an tafsirin ayar cikin suratul A'raf inna rabbakum Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayamin thumma istawa 'ala al-'arsh karkashin tafsirin wannan ayar yake cewa wa qad kana as-salaful awwal radiyallahu anhum la yaquluna bi nafi al-jiha wa la yantiquna bidhalika bal nataquhum wal kaffatu bi ithbatiha lillahi ta'ala kama nataqa kitabuhu wa akhbarat rusuluhu yace magabatan farko Allah ya yarda su basu zan suna korewa Allah jiha ba ba sa cewa Allah baya sama wa la yaquluna bidhalika ba sa furta wannan magana bal nataquhum wal kaffatu bi ithbatiha su da dukkanin sauran musulmi da wancan lokaci sun yi furci sun furta wato tabbatar da wannan ga Allah subhanahu wataala kamar yadda alqur'ani ya tabbatar yayi furci da wannan wa akhbarat rusuluhu manzannin sa suka bada labari yace wa lam yunkir ahad min as-salaf as-salih annahu istawa 'ala al-'arsh haqiqatan yace babu wani daya daga cikin magabata na kwarai da ya taba musun cewa Allah subhanahu wataala ya daidaita bisa ga al-arshi haqiqatan daidaito na haqiqa wato babu wani wanda ya taba musu akan wannan kaga wannan magana ce wacce take tabbatar maka da cewa tabbatar da istiwa'i ubangiji subhanahu wataala a gurin magabata ba wani abu ne da aka samu sabani akan sa ko ja'in ja akan sa ballantana har a ce an samu ra'ayi biyu ko ra'ayi uku ko kuma wani yazo ya ce to fahimta fuska a'a magana ce guda daya wacce suka yi furci da ita kuma alqur'ani ya furci da ita shine abin da ya tabbata daga baya ne bayan shugowar ilmul kalam da falsafa da mantiq na aristo shine kuma aka samu wasu suna yin tawilin wannan ana bankarar da wannan sigofi amma a cikin magabata ba za ka samu harafi guda daya ba tak tal wanda yake nuna maka cewa ba su yarda da wannan ba abinda dai suka nuna ba wanda zai iya ce maka gashi shine kaifiya ba wanda zai ce maka ga kaifiyar yadda ubangiji ya daidaita ya bar wa kansa sanin wannan amma tabbatar da ita ma'anar sifa din wannan wani abu ne da ba su yi sabani a kansa ba to ba cikin malamai da hadisi ko na fiqhu ko na aqida kadai ba hatta malamai na sufanci an samu waɗanda sun yi magana suka tabbatar da wannan abin nan daga ciki akwai Sheikh Amr ibn Usman al-Makki wanda Az-Zahabi ya masa take da Sheikh Sufiya cewa shehin sufaye ne yana da wani littafi da ya sa suna Adabul Muridi kamar yadda Zahabi rahimahullahu ta'ala ya kawo cikin littafin sa Al-Ulu lil-Ali al-Ghaffar to ya kawo a cikin wannan littafi a babin da ya yi mutaki da cewa ma ya ji ubihi shaitanu linnasi min alwaswasa babin da yake magana akan abin da shaitan yake shigo wa mutane da shi na waswasi sai ya kawo a ciki yake cewa fa hadha yake cewa wa ambal wajhu alladhi ma yati bihi at-taibuna idhan tanahu alayhi wa atasabu billah fa innahu yuwaswisu lahum fi amri al-khaliq li yufsida alayhim usul ad-din yace amma fuskar da masu tuba ma yati bihi taibuna idan tanau alaihi ma yati bihi taibina idan tanau alaihi idan masu tuba wanda suka koma ga Allah suka wato gagari shedan suka koma suka rike Allah subhanahu wataala to hanyar da yake zuwa musu da ita ko yake zo musu ta ita shine hanyar waswasi ya zo musu da waswasi dangane da al'amarin mahalicci Allah subhanahu wataala dan ya lalata musu aqidar su kamar yadda yake fada liyusid alaihim usul at-tauhid dan ya lalata musu ginshikin tauhidi ya ambaci fasali mai tsawo anan sannan yace fa hadha min a'zami ma yuwaswisu bihi fi at-tauhid bit tashkiki yace wannan shine mafi girman abin da yake sanya waswasi da shi a cikin zukatan waɗanda suka tuba suka rike Allah subhanahu wataala ta fuskar tauhidi ya sa musu shakka a cikin sifofin Allah subhanahu wataala ta hanyar tamfi ko dai ya sa su rika kwatanta Allah subhanahu wataala suna daidaita sifofinsa da sifofin halittunsa ko kuma bil jahdi laha ko kuma ya sa su rika musunta sifofin suna cewa ba su yadda da kaza ba sun yadda da kaza aw ta'tili ko kuma suna rushe ma'anar sifofin kamar ar-rahmanu ala rashis tawa su ce istauda maimakon su ce istawa wa da yadda sai alaihim maqaisa azamati rabb bi qadari uqulihim ya sa musu wasu kaidoji wanda zai ce ta wato gurgurdan hankulan su ta haka za su girmama Allah dan haka sai su rushe sifofin Allah da sunan girmama Allah ya nuna musu cewa wannan kaida ita ce kaidar girmama Allah fa ya liku ta haka sai su halaka in qabilu an aw yatada'a arkanu in sun karba haka sai su halaka in kuma sun abin nan ko kuma ya ga ya rusa musu wato ginshigan su illa bil haqu bi zalika ila ilmi in har ba su je sun samu ilimi ba wanda za su iya gane waswasan shedan su iya gane abin nan din sa wa tahqiqil ma'rifa su tabbatar da sanin Allah subhanahu wata'ala a zukatan su yace fa huwa azza wa jalla al qa'il ana Allah kamar yadda zamu zo a nan gaba a cikin kisar annabi Musa inni ana Allah ce ana Allah da yace ni ne Allah akwai waɗanda suka ce ba shine mai fadar inni ne Allah ba suka ce bishiya ce take fada saboda ba su yarda su tabbatar da Allah subhanahu wata'ala yana magana da sauci ba to annabi Musa ya ji sauci to ba sautin Allah ya ji ba a'a ya ji sautin bishiya ce ita ce take cewa ana Allah to kamar yadda zamu zo gurin zamu yi magana akan wannan a karkashin wannan tawili ma har aka gina wata mummunar aqida wacce zamu yi magana akan ta ce kuma shine aljai shine yake zuwa da kansa ga waja rabbuka da Allah ce waja rabbuka wal malaku saffan saffa to shine yazo din ba kamar yadda suke cewa waja rabbuka ai waja amru rabbika al'amarin ubangijinka yazo bai muku tabbatar da cewa Allah subhanahu wataala shine yazo yace qabla an yakuna ja'ian la amruhu ba umarninsa ne yazo ba almustawi ala arshi yace kuma shine ya daidaita akan al'arshin sa wannan itgabar muke so da mun muni ce shi ne ya daidaita akan arshin sa ba wani ne ya daidaita ba wannan mutum yana cikin manyan sufaye kamar yadda Az-Zahabi yake cewa kana amru hadha min nuzara'il junayd yana daga cikin tsarakun al-junayd an san shi al-junayd ibn Muhammad wanda yake cewa sayyidu ta'ifa shugaban duk wani sufi ya riga ya sallama masa a sanin Allah kabirul qadar yace ko mutum ne mai girman daraja sosai ya mutu tun gabanin shekara ta 300 bayan hijira daga cikin malaman sufai da suka yi wannan magana akwai Sheikh Abdul Qadir al-Jili rahimahullah Sheikh Abdul Qadir al-Jili ko al-Jilani rahimahullah a cikin littafin sa al-Ghunya yana littafi al-Ghunya li talibi tariq al-haqq a cikin sa cikin juz'i na biyu shafi na 121 zuwa 124 ya yi dogor magana akan wannan yake cewa huwa bi jihatil ulumi yake cewa Allah subhanahu wataala yana jihar daukaka sama wato daukaka ba jihar kasa ba mustawin ala al'arshi sannan ya daidaita akan al'arshi muhtawin ala al-mulki sannan mulkin sa ya hada komai da komai muhitun ilmuhu bil ashiya ilmin sa ya kewaye komai da komai ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyib wal 'amalu as-salihu yarfa'u ya kafa hujja da wannan cewa zuwa gare shi ne maganganu masu dadi suke hawa da ya tabbatar da uluwullahi subhanahu wata'ala kamar yadda sauran malaman sunna suka yi ya kuma kawo fadar Allah yudabbiru al-amra minas sama'i ila al-ardi thumma ya'rudu ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu alf sanatin mimma ta'udun thumma ya'rudu ilayhi wannan shine mahallu shahidi sannan ya hau zuwa gare shi hawa yana nuna ubangiji subhanahu wata'ala jihatul uluwi yake sannan ya ci gaba da cewa wa huwa ba'idun min khalqihi Allah subhanahu wata'ala baya gauraye da halittarsa la yaqulu min ilmihi makan babu gurin da babu ilimin Allah wato kana cewa ubangiji subhanahu wata'ala ya daidaita a bisa al'arshin sa ilimin sa kuma na ko ina ilimin sa yana ko ina la yajuzu wasfuhu bi annahu fi kulli makan Sheikh Abdul Qadir yace baya halatta a sifan tashi da cewa yana ko ina bal yuqalu abinda ya dace a ce innahu fis sama'i ala al'arshi yana sama bisa ga al'arshi kamar qala jalla sana'uhu yace kamar yadda Allah subhanahu wata'ala yace ar-rahmanu ala al'arshi istawa thumma istawa ala al'arshi ilayhi yas'adu al-kalimu wal 'amalu al-kalimu at-tayyibu wal 'amalu as-salihu yarfa'uhu ya kawo waɗannan hujjoji don ya tabbatar da wannan sannan yace wa annabi sallallahu alaihi wasallam hakama bi islamil أمتي لما قال لها أين الله فأشارت إلى السماء. يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ياه كنت مسلم وتبيوى يا إن تأتي إلى ألايك سيتأتي لشي ينا سما تنون سما. النبي يأتي مسلمات مؤمنات شيخ عبد القادر يكي جواكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يا فنا في حديث أبي هريرة حديث أبو هريرة نجمك كرم تاشينا تنسي البخاري لما خلق الله الخلق كتب كتابا على نفسه وهو إنه فوق العرش أن رحمتي تغلب غضبي لأن الله يهل الجهل التائر متلتافي إن وجبتا وكنسا وهو عنده وبين أنه وجنسا فوق الأرش أسمق الأرش أن رحمتي تغلب غضبي رحمة تاتنا للجائر في الشينا. أولا لفظ لما قضى الله سبحانه الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش أن رحمتي سبقت غضبي. يجيت وينبغي إطلاق صفة الوصف من غير تأويل يجيت وكذا تبتر ودأ الله صفة ننتا تأينهم ديديتوا باتارد أي تأويل انتبا أم منكر ما أنتا وأنه استواء الذات على الأرش تقومز ديديتوني نزات وبقيتي أكن على الأرش لا معنى القعود بوين نفن زمابا والمماساة كو لم قلوا وانا أبني لبذاك إيا تبتا دشيبا tunda wani abu ne da yake cikin gaibi abinda zaka tabbatar shi ne ubangiji ya sifanta kanshi da wannan sifa ka sauka tabbatar da shi to yayi maganganu masu tsawo wadanda idan mutum ya je duba al-Ghuniya zai ga maganar sa wanda yana bisa aqidar Imam Ahmad ibn Hanbal tunda da ba shi al-Hanbali ne ba Hanbali ne a bangaren furu'a saboda ka bangaren aqida ma yana bisa aqidar Imam Ahmad ابن حنبل رحمه الله سرك ونن ونن مجانا تشي مجانا تما لمي مجبات سكي بعوي مجانا شيء تتكيت أكم وسو وتقول جيابا هو سو متعني بندوس دو سما لمي تنفرقوا أبن سكي فلكينا ونن مجانا تشيخ عبد القادر شيخ الحافظ أبن الإمام الحافظ الذهبي يا كوت أشكو أن التافي ناشئ العلو والعلي غفار يا أنا قلتو تكمين سكي شكين على تافه البنية نا الشيخ عبد القادر رحمه الله تعالى سنة الله يجي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى أبنك يجكين سميه لا أبنك يكسى لا أبنك يسكان لا أبنك يكركش كسى نبناشني دون ملك الله سبحانه وتعالى دكم ولملائكة ليك يجكين سميه هو ولمتن ليك يكسى هو ولألجني ko wata dabba ko wani ko wata itaciya ko wani tsirrai ko wace irin halitta da take sama ko ƙasa ko take tsakanin su duk na Allah ne subhanahu wataala mulkin sa ne halittar sa ne kuma bayin sa ne karkashin ikon sa suke wa ma tahta sara da abin da ke karkashin ƙasa dukkanin su a karkashin mulkin Allah subhanahu wataala suke shi yake juya sai yadda ya ga dama karkashin ikon sa suke ba su da kataqus sai abin da Allah subhanahu wataala ya nufa da su لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا بس ملكا وكان ستوتر وكو أنفانا وبا بس ملكا وكان سروب متوا قولا يوكو تاشيبا دو أن أهنن الله سبحانه وتعالى سكي سواء لك دكا ننسو أجكم ملكا سكي كالكشن دمكر وبنجي سكي كالكشن تصرف ونسا سكي سيد ليجو ياسو سيد ليجدا ما نسو لك شيئا لتشيسو شيني وبنجي نسو كما بابو أنا أبو مبو تارك سكي أسيشي شي الثراء تجي التراب ترباية وصلنا شيء ترباية وتكي دا وتكي دا دنشي تأمري أنا نفهم أبين دوكي كي كركشين كسا دوكا مصاري تودس كي كركشين كسا وتأجيا دا الله سبحانه وتعالى كركشين كسا دم ملكين الله نين سبحانه وتعالى أكا قبا تردى الجار أبين المجرور أكتشي لهو سينا لهو سنة أكتشي ما في السماوات أكا قبا تردى خبر إن sana aka faɗi mubtada din don a nuna maka cewa babu wani wanda ya tarayya da Allah cikin mallakar waɗannan abubuwa shi kadai abin yake gare shi domin ayi raddi ga mushrikai waɗanda suke ganin cewa wasu daga cikin gumakansu su ma suna da kataqus na su sarrafa wasu abubuwa a bayan ƙasa suna ga cewa gumakansu suna iya azurtawa suna iya tsiyatawa suna iya bada arziki abin da suna iya bada lafiya suna iya kwace lafiya do a nuna musu cewa wannan ƙarya ne Allah subhanahu wataala shike da wannan babu wani wanda ya isa cutar da kai ko ya amfanar da kai sai abinda Allah subhanahu wataala ya hukunta maka, kuma har ila yau ya zan raddi ga waɗanda suke ganin kamar aljanu suna sanin gaibu. Aljanu ba za su ba su sanin gaibu, abinda aljani yake daukowa yake sato ji yake, abinda ya sato kuma shi ne yake kawowa ya fesa a kunnen mutanensa, masoyansa, majibintan lamarinsa, su kuma su je su ƙara da ƙarere da suke so su ƙara da su don su yaɗa. Amma Allah subhanahu wataala shi kaɗai ke da wannan, to shi yasa Allah subhanahu wataala ya kawo sama da ƙasa da abin da ke tsakaninsu da abin da ke ƙarƙashin ƙasa don ya nuna maka komai da komai, tunda duk abin da kake so baya wuce waɗannan, baya wuce ko yana sama ko yana ƙasa ko yana tsakanin sama da ƙasa ko yana ƙarƙashin ƙasa, ko menene shi? To aka ce duk na Allah ne, to kaga ba a bar komai ba. Sanna Allah ya ce wa in tajhar bil qawli
wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa Allahu la ilaha illa huwa lahul asma'ul husna.
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa in tajhar bil qawli, idan ka bayyana magana, fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa, to shi Allah lalle shi yake sane da sirri da abin da yafi sirri boyewa. Wa in tajhar bil qawli, idan ka bayyana abin da yake maganarka, wato ka fito ka yi ta a bayyane da sauti wanda yake madaukaki, ka daga murya ka yi, fa innahu ya'lamu sirra, to ubangiji subhanahu wataala yana jin abin da yake sirri ne. Asirru shi ne alkalamur kafi, abinda ka yi shi a ɓoye, to Allah yana jin sa, ballantana kuma wanda ka daga murya ka faɗa. Wa akhfa, yana jin abinda ma ya fi sirri zama sirri, abinda ya fi sirri zama sirri shi ne abinda ya ɗarsu a zuciyarka kafin ma ka furta shi, abinda zuciyarka ta ƙudirce, ko ma abinda zai ɗarsu a cikin zuciyarka kafin ma ya ɗarsu, ubangiji subhanahu wataala ya san wannan. To tunda har ya san wannan, to kaga ashe ko ka bayyana magana min babu aula, ubangiji subhanahu wataala ya san ma me kake faɗa. Allah subhanahu wataala ya ce wa asirru qawlakum aw ijharu bihi innahu alimun bi dhati sudur, ko ku boye magana ko ku bayyana ta, lalle shi dai Allah masani ne da abin da ke cikin zukata, abin da yake cikin jinka shine akhfa din, to ubangiji ya san shi, ballantana abin da ka fito abin da ka faɗe shi da rada ko a murya ƙasa-ƙasa, ballantana kuma wanda ka daga murya ka faɗa, ubangiji subhanahu wataala ya san wannan. Sawa'un minkum man asarra alqawla wa man jahara bihi wa man huwa mustakhfin bil layli wa salimun bin nahar, duk ɗaya ne a gurin Allah, man asarra alqawla, wanda zai ɓoye magana, wa man jahara bihi, ko wanda zai bayyana ta, wa man huwa mustakhfin bil layli, ko wanda zai ɓoye da daddare, wa salimun bin nahar, ko wanda zai fito fili da rana, duk Allah ya san, duk ɗaya ne a gurin Allah, babu wani wanda zai fi bayyana. Ba za ka ce wanda ya ɗaga murya Allah ya fi jin sama-sama da wanda ya ƙasa-ƙasa da muryarsa. Za ka zo ana magana ka ce me kace, sama-sama nake jinka, to Allah ba haka yake ba, ko ka ɗaga ko ka ɗaga ko ka yi ciki-ciki, Allah subhanahu wataala shi a gurinsa duk ɗaya ne. Sawa'un minkum man asarra alqawla, duk ɗaya ne a gurinsa, babu bambanci da wannan da wannan, domin mai domin shi ya san abin da yake cikin zuciya kafin ma ka yi tunanin za ka yi tunanin abin, ubangiji subhanahu wataala ya san za ka yi, komai yana nan a gurinsa, a rubuce yake a cikin sananne ne a cikin iliminsa, a rubuce yake a cikin littafinsa na Lauhul Mahfuz. Saboda haka kaga babu wani abu da za ka boye ubangiji subhanahu wataala. Wannan sifa, wato a nan Allah subhanahu wataala yana tabbatarwa da kansa sifar kewaye komai da iliminsa, cewa iliminsa ya kewaye komai, babba da ƙarami, wanda yake mabayyani da wanda yake ɓoye, ubangiji subhanahu wataala yana sane da su, babu wani abin da yake ɓuya ga Allah subhanahu wataala. La ya'zubu an rabbika min mithqali dharratin fil ardi wala fis samaa, babu wani abu da yake ɓuya daga ubangijinka ko da ko ƙwayar komayya ne. To wannan anan sifa ce daga cikin sifofin Allah da Allah subhanahu wataala ya sifanta kansa da shi, domin ya bayyana maka cewa shi ne mai wannan sifa, kuma shi ya saukar da Alƙur'ani. Don haka yadda kake ganin girmansa, to ka fahimci girman Alƙur'ani haka yake, tunda duk ana magana sifofin Allah ne, ya ce tanzilan mimman khalaqa al-ardha was-samawati al-ula, to sai aka ci gaba da gaya maka sifofin wanda ya saukar da Alƙur'ani. don ka san girman alqur'ani zaka ayoyin da ake bayanin sifofin nan dan a nuna maka girman alqur'ani da aka saukar wa annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma an saukar masa ne domin ya sanar da al'umma abinda za ta yi da yuta ji dadi ba dan kasha wahala ba da wannan shine tushen magana ba anzalna alaykal qur'ana litashqa illa tazkiratan liman yakhsha sanati tanzilan liman khalaqa al-ardha was-samawati al-ula sai aka shiga bayanin shi sifofin Allah din wanda ya saukar da shi wannan alqur'ani din kamar yadda Allah subhanahu wataala yake cewa qul anzalahu alladhi ya'lamu sirra fis-samawati wal-ardh innahu kana ghafuran rahima kace wanda ya san sirri a cikin sammai da ƙasa shine ya saukar da alqur'ani wanda ya san sirrin sammai da ƙasa shi ya saukar da alqur'ani to wannan kuma yana nuna maka cewa wato babu wani abin da zai daidaita rayuwar dan adam sai tsarin da yake cikin alqur'ani sai koyarwa da take cikin alqur'ani da karantarwar alqur'ani saboda me saboda wanda ya saukar da shi shine wanda ya san sirrin sama da ƙasa da abin da ke cikin su duka saboda shi ya san abin da yafi dacewa da kai a matsayin ka na dan adam ya san kuma abin da bai dace da kai ba ashe kaga in kai masa tawaye anan babu wutar da take wannan ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latifu al-khabir yanzu wanda ya halitta ce bai san me ya halitta ba ko a rayuwar mutum yau da gobe idan mutum ya kera abu shi yake zuwa tambaye shi yaya abin da yake aiki me yake so me baya so me za a yi ya lalace me za a yi ya zama na yayi lasting a gurin sa muke gani kowanne abu in yazo yana zuwa da manual da za a yi bayani yadda abin da yake aiki to haka Allah subhanahu wataala da ya sauko da dan adam duniya sai turo masa tsarin da zai rayu a kansa bai ma ya ce da kun min huda fa man tabi'a hudaya fala khawfun alaihim wala hum yahzanun Allah ya sauko da annabi Adam sai ce to ga shari'a da idan shari'a ta zo muku to duk wanda ya bi shari'a ta babu tsoro babu bakin ciki tare da shi to kaga shi idan mutum yana son yayi kyakkyawan rayuwa shi ne dauko wannan tsarin da ubangiji ya aiko annabawa da shi idan tafiya tayi tafiya aka manta sai Allah ya sake turo wasu annabawa wani annabi sai ya zo ya ƙara tunawa mutane wannan tsarin da Allah subhanahu wataala ya haɗu dan adam da shi tun a farko idan tafiya tayi tafiya aka sake manta sai ya sake aiko annabi har zuwa annabin ƙarshe wanda aka bashi littafin Qur'ani wanda shine na ƙarshe kuma bayan sa babu wani littafi kuma ya kunshi duk abinda dan adam yake bukata saboda duk abinda dan adam zai bukata wajen ya gimtata rayuwarsa a nan ya kuma samu kyakkyawan ƙarshe ranar gobe kiyama yana nan cikin alqur'ani shi yasa Allah ya ce inna hadha alqur'ana yahdi lillati hiya aqwa duk wata hanya da kake ganin mafita ce to ta alqur'ani ta fi zama mafita duk wata dabara da kake ganin dabara ce ta alqur'ani ta fi dan yana shirye wa lillati hiya aqwa a kowane irin kuma a kowane saƙo a cikin kowane rukuni na rayuwa kada ka ce sai a cikin harkar addini kawai a'a harkar rayuwa ka ce kam Al-Qur'ani yana nuna abinda mu duba a cikin wannan aya ta cikin suratul Furqan Allah sai ya rufe ta da cewa innahu kana ghafurur rahim lalle Allah shi ya tabbata mai gafara ne mai jin kai sifar ta kansa da ji gafara ne mai jin kai yana nuna cewa abinda duk yakin sa buku a cikin wannan Al-Qur'ani yace shi za ku bi to akwai jin kai a ciki kuma yin sa aiki da shi da sa ku samu gafarar Ubangiji subhanahu wataala Ubangiji subhanahu wataala yace wa in tajhar idan ka bayyana da wa ake magana tana yiwa ana magana da annabi sallallahu alaihi wa sallam ne idan ana magana da annabi kowa ma ya shigo dan har annabi sallallahu alaihi wa sallam ce ko ka bayyana maganar ka to ka sani Allah ya san abin da yake sirri ya san abin da yake sirri boyuwa to kaga kowa ma ya shigo nan ko kuma ana magana ne da kowa ba wai wani aka ware aka ce shi ake magana da shi ba saboda ka kowanne wanda zai iya sauraron wannan magana ya fahimce ta to da shi yake wa in tajhar bil qawli in ka bayyana maganar ka to wannan saukar irin waɗannan ayoyi da suke nuna subhanahu wataala yana jin abinda bayansa suke faɗa wannan ta sa wasu daga cikin mushrikai suka ma fara jayayya a junansu a majalisun su cewa shin duk abinda muke tattaunawa Allah yana ci tunda suna jin annabi sallallahu alaihi wasallam yana karanta musu irin waɗannan ayoyi to suke tattaunawa a junansu kamar yadda yake cikin sahih al-bukhari hadisin abdullahi ibn mas'ud radiyallahu anhu yake cewa wasu mutanen saqif guda biyu da wani bakurai shi sun hadu a gindin ka'aba ko kuma Qurayshawa guda biyu da mutanen Saqif da mutumin Saqif guda daya. Abdullahi ibn Mas'ud ya sifanta su da cewa kathiratun shahbi butunihim qalilatun fiqhu qulubihim, yace suna da tumbi, sun ci sun koshi sun yi teba sosai amma ko ba su da fahimta, wato ga su da girman jiki amma ba hankalin su bai cika ba. Wannan dan ya nuna maka cewa mutane ne masu jin dadi amma kuma Allah subhanahu wataala ya rage su a hankalin su. Fa qala ahaduhum, sai ɗayan su yace a tarawna anna Allah yasma'u ma naqul, yake sambayin sauran kuna ga ko Allah yana jin maganar da muke faɗa? Sai ɗayan yace yasma'u in jaharna wa la yasma'u in akhfayna, in mun daga murya zai ji amma in muka yi kasa kasa ba zai ji ba. Sai dai yace in kana yasma'u in jaharna fa innahu yasma'u in akhfayna, in dai har mun daga murya zai ji alhalin ba ka tare da mu yake ba, ba kusa da mu yake ba, to in mun boye ba zai ji. In kana yasma'u in jaharna ai ma annahu ba'idun minna, ba cikin mu yake ba, mu ba mu gan shi ba, to kuma in mun daga murya zai ji, to mun in yi boye mun boye din ma zai ji. To shine sai Allah subhanahu wataala ya saukar da fadar sa cikin suratul Fussilat, wa ma kuntum tastatiruna an yashhara alaykum sam'ukum wala absarukum wala juludukum walakin dhanantum anna Allah la ya'lamu katiran mimma ta'malun. Allah subhanahu wataala yake cewa ya ke boyewa cewa jin ku da ganin ku da fatun ku za su muku shaida a ranar gobe kiyama, ba abin da za ku iya boye musu. ولكن ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلك ظنكم الذي ظننتم بربكم ارداكم فاصبحتم من الخاسرين. Kuna zaton cewa Allah bai san da dama daga cikin abin da kuke aikatawa ba. Allah ya ce wannan zato ne kawai da kuke wa Ubangiji, wannan zaton da kuke wa Ubangiji shi ya halaka da ku, ya halaka da ku, daga kuka waye gari cikin asararru. Saboda haka Ubangiji subhanahu wataala babu wani sauci da Ubangiji baya ji. Kana kai kasa kai sama da bire ka Ubangiji subhanahu wataala yana jin abin da kake fada. Sannan yace Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna, Allah shine Allah wanda babu abun bauta da gaskiya sai shi, lahul asmaul husna kuma yana da sunaye mafiya kyau. Wato bayan Allah subhanahu wataala yayi bayanin umumu mulkihi wa sa'ati ilmihi, ya nuna mulkin sa ya game komai da komai, ce da huma fi samawati wa fil ardi wa bainahuma ma tahtasara, ya nuna maka mulkin sa ya hada komai da komai. Sannan ya nuna maka ilimin sa shi ma ya kewaye ko ina da ina, wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. To sai kuma Ubangiji subhanahu wataala ya nuna maka tunda haka ne ka fahimci cewa mai wannan sifofi shine ya cancanta abota masa, ka tabbatar da cewa babu wani abun bauta da gaskiya sai shi kadai ya cancanci bauta. In za ka yi tunani da hankali za ka fahimci haka, fidararka abinda take cewa kenan, ballantana kuma ga wahayi shi ma abinda ya zo da shi kenan. Don haka bauta ba wani ba Allah ba ƙarya ne, ba gaskiya ba ne, kuma ɓata ne. Saboda haka Ubangiji subhanahu wataala ya kira kansa da cewa shi kadai ne abun bauta, la ilaha illa huwa, babu wani abun bauta da gaskiya sai shi. Don haka shi za a so shi so na koli, shi za a kaskantar da kai a gabansa, kaskantar wanda ta fi kowace, shi za a ji tsoronsa tsoro na koli, shi za a yi fata a wajensa, shi za a so shi soyayya ta koli, shi za a mayar da al'amari a wajensa, za a roke shi, domin shi ne wanda ya cancanci wannan. Lahul asma'ul husna, yana da sunaye waɗanda suke mafiya kyau, sunayen Allah suna da kyau, kyansu ya kai matuƙa. Alhusna أفعل التفضيل لنا الحسنة باتشي له الأسماء الحسنة با. سيأتي الحسنة أي البالغة في الحسن وأن سك كيمتك سك كيمتك وجن كو وبنجي سبحانه وتعالى ياسفا تدى وأن نسولا إذا نسولا إن الله قبالا سولا إن نيه باب وأن السولا لكتكين سولا إن الله دباب يبو أتكين سباب كراري أتكين سا نوحك إلا لكتكين zamantowar sunayen Allah sunaye ne waɗanda suke alhusna, sun kasance sunaye ne waɗanda suke a'lamun ne wa awsaf, suna ne sannan kuma sifa ce. In ka ce alghafuru, alghafuru sunan Allah ne, yana nuna zatin Allah subhanahu wataala, sannan kuma al-ghafur sifa ce ta Allah, yana nuna ya sifantu da gafara, tasamma bil maghfira. In ka ce ar-rahim, ar-rahim suna ne daga cikin sunayen Allah, yana nuna zatin Allah subhanahu wataala kamar yadda Allah yake nuna zatinsa. Baya ga wannan kuma sifa ce, yana nuna sifar rahama, Allah ya sifantu da sifar rahama. Daga duk sunayen Allah haka suke, ba wai kawai a'lam bane, mu zaka iya samun suna tare da mutum alam ne kawai, yana nuna ne in an fade shi a gane shi, amma ba lalle ne sunan yana dauke da sifar sa ba. Zaka samu wani wanda yake marar imani, marar tausayi, mugu, amma a ce maka sunan shi Salihu, kaga Salihu mutumin kirki, amma kuma zaka same shi azzalimi, mugu, kaga sunan daban shi daban. Kaga ba dole bane suna ya nuna zatin mutum. A cikin Larabawa zaka samu wani sunan shi Muhammadu kuma arne ne, yayi ridda, suna da yawa, wani Ahmad sai ka same shi yayi ridda, wani sunan sa baya wakilta sa Mahmud yayi ridda, Mahmud abin yabo, sha yabo, ina yabo ga murtaddi, babu yabo ga murtaddi. Saboda haka kaga a dukkan sauran halitta ana iya samun sunaye wanda kawai a'lam ne, alam ne, wato sunan yanka, wanda ke sunan yanka, amma shi sunayen Allah dukkanin su sunaye ne da suke nuna zatin sa, kuma sannan suna dauke da sifa daga cikin sifofinsa, wanda yana daga cikin sunayen Allah subhanahu wataala. Sannan kuma suna dauke da wato duk wani suna wanda yake muta'addin ne, wanda sifa ce wacce take da ta'addiki da halittu, to yana nuna abu uku. Na farko zai nuna zatin Allah subhanahu wataala, na biyu zai nuna sifar Allah subhanahu wataala, na uku zai nuna alaƙar wannan sifa da sauran halittu. Kamar misali in ka ce ar-rahim ko ar-rahman, suna ne da zati, sannan kuma sifa ce, to yana kunshe da sifar rahama, Allah ya sifantu da sifar rahama, sannan kuma yana kunshe da abinda wannan suna yake hukuntawa a cikin halittarsa, shine abinda kake gani na rahamar sa a cikin bayansa, na rahamar sa da yayi mu, na rahamar sa da abinda ya bamu na arziki, na lafiya, na ruwan sama, na abinci, na menene, duk wannan asarun rahmatillahi ne. Saboda kaga duk suna wanda yake dauke da wanda yake muta'addin ne, to yana kunshe da wadannan abubuwa. Amma idan ba muta'addin bane, yana kunshe da abubuwa guda biyu, yana kunshe da nuna zatin Allah, yana kuma kunshe da nuna sifarsa. Kamar al-hayy suna ne na Allah subhanahu wataala, yana nuna zatin Ubangiji, kuma yana nuna sifatul hayat tare da Ubangiji subhanahu wataala. To duk sunan Allah subhanahu wataala yana kunshe da wannan. Sannan kuma dukkanin sunayen Allah subhanahu wataala suna nuna zatinsa da sifofinsa ta hanyar dilalatul mutabaqa wat tadammun wal iltizam. Wannan dalibin ilimi za su iya fahimtar haka, na san watakila wani ayi bayani ba kowa ya fahimta ba. Dilalatul mutabaqa shine dilalatul shay ala musamma, kamar a ce ar-rahman, sunan Allah ar-rahman suna ne wanda yana nuna Allah subhanahu wataala mai rahama ne. Saboda kaga yana nuna sifar Ubangiji, kuma yana nuna zatin Ubangiji, yana nuna sifar Ubangiji ta rahama, wanda ita ce dalalatul mutabaqa, dalalatul tadammun. Wannan suna har ila yau ya kunshi tabbatar da cewa wannan rahama ta Ubangiji wato tana da alaka da halittunsa. Dalalatul tadammun shine dalalatul shay ala juz'i ma'na, tana nuna cewa wannan rahama din ta kunshi yiwa halittunsa rahama, Ubangiji ya sifantu da sifar rahama ga halittunsa gaba daya. Sunansa ar-rahman ya nuna mana haka. Sannan kuma sunansa ar-rahman ya nuna mana Allah subhanahu wataala ya sifantu da sifar cikakken ilimi, shi ne dalatul iltizam, dalalatu shay ala shay'in kharijin min ma'na, ya sifantu da sifar ilimi, ya sifantu da sifar iko. Saboda wanda bai sifantu da cikakken ilimi ba, wanda bai sifantu da cikakken iko ba, ba lallai a samu cikakken rahama tare da shi ba. Zai ga wanda ya cancanta yawa rahama din ya kasa yi masa, sau nawa zaka ga wanda ya kamata ka tausaya masa, amma saboda baka da yadda zaka iya tausaya masa. to amma wanda yake da cikakkiyar rahama shine wanda ya san wanda ya cancanta a tausaya masa kuma yake da ikon tausaya masa kaga sifatul rahman ta kunshi wasu sifofi tana nuna wasu sifofi na Allah subhanahu wataala to duk wanda yana daga cikin kamalar wato cikar sunayen Allah subhanahu wataala sannan sunayen Allah subhanahu wataala dukkan su tauqifiya ne ba ka da iko ka kirkirawar Allah suna duk sunan da Allah bai sawa kansa ba manzansa sallallahu alaihi wasallam bai kira shi da shi ba to haramun ne wani ya kira Allah da wannan sunan yace sunan Allah ne sai sunan da ya tabbata a Qur'ani ko a sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira Allah ne shi shi yasa zaka ga malamai suna ta kokari wajen su tabbatar da menene sunan Allah menene kuma sunan Allah ba saboda a cikin al'umma akwai sunayen da suka yadu a matsayin sunan Allah amma kuma babu wani nassi sahihi daga alqur'ani ko sunna da yake nuna cewa wannan sunan da Allah to sai ga malamai suna tambihi akan su kamar misali ar-rashid ar-rashid babu wani suna babu wata aya ko abin da ta nuna cewa Allah ya sifanta kansa da wannan suna ko ya kira kanshi da wannan suna to amma ya watsu a cikin al'umma cewa ar-rashid sunan Allah ne musamman saboda hadisin Abu Huraira riwayar Walid ibn Muslim da ya kawo sunayen 99 yawanci a cikin nan aka rika zakulo sunayen amma baya daga cikin sunayen Allah kamar al-muntakim ba a cikin sunayen Allah al-muntakim to ire-iren wannan to sunayen Allah to kifiya ne shi yasa zaka ga malamai suna inkarin wanda za su rika kiran Allah huwa a ce ya huwa huwa ba suna bane huwa damiri ne damiri ne da iya koma kan kowa yana iya koma kan mutum yana iya koma kan kan dabba mutumin kware wanda ba na kware ba huwa huwa din da yana iya koma kansa saboda ka ba suna bane babu wani yabo a cikin huwa amma sai ka ji wasu suna ya huwa har ma wani littafin sunan shi wai kitabu huwa wai Allah ne huwa saboda ka sai a rika zikiri da huwa hu 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 to wannan ba baya daga cikin ba daga cikin sunayen Allah subhanahu wataala saboda sunayen Allah dukkanin su tauqifiya ne dukkanin su sai an samu nassi na alqur'ani ko an samu nassi na sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam da yake tabbatar da wannan sannan kuma sunayen Allah ba su da ba wanda ya san iya adadin su ba wanda zai ce ga iya adadin sunayen Allah النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة للي ألا إلا دوس سونا يتسئن ترى غريبا لها وأن يكيا يستيش قال الجنة وأن حديثي وسوسك فهين تك مريانا نفن سونا ألا تسئن ترى شكما حديثا أبن يأتي ألا إلا دوس سونا يتسئن ترى وأن يكيا يستيش قال الجنة saboda man ahsaha dakhala aljanna sifa ne na wadannan sunaye da ake magana akan su ba wai ana nufin su kadai da sunayen Allah ba kamar ka ce ina da naira 1000 wanda zan yi sadaka da ita ba yana nufin 1000 ke da kake da ita a duniya ba a nan kana bayanin 1000 da zaka yi sadaka da ita ne kawai sai ka ce ina da wata 1000 da zan yi sadaka da ita kaga ba za a je a ce ai kudin ka kenan 1000 a duniya ba to shine inna lillahi 99 isman man ahsaha dakhala aljanna ana fadar sunaye guda 99 wanda annabi yace wanda ya kiyaye su zai shiga aljanna ma'ana wadannan sunaye 99 sune wadanda Allah subhanahu wataala yayi alkawarin wanda ya kiyaye su zai shiga aljanna amma ba yana nufin su kadai ne sunayen Allah ba shi yasa yanzu a cikin hadda du'ar annabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa lak samaita bihi nafsak aw 'allamtahu aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi 'ilmi al-ghaib 'indak ci ya Allah ina roƙonka da dukkan wani sunan da yake naka ne wanda ka kira kanka da shi ka sawa kanka wannan suna da shi yake nuna maka Allah shi yake sawa kansa suna samaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik ko ka saukar da shi a littafinka او علمته احدا من خلقك كوكا كوير ده وني daga cikin halittunka او استأثرت به في علم الغيب عندك كوكا ke banta da sanin sa iliminka da gaibi kaga shi nan akwai wasu sunaye na Allah da Allah ke banta da sanin sa iliminsa da gaibi saboda ka baka idan ikon ka zo ka ce iyakan sunayen Allah sune 99 da ka sani sannan wannan 99 da suka shahara wanda har hakika landa su ana bugawa ana ratsewa a gidan da shi ruwaya ce ta zo cikin sunanin Tirmidhi kusa Imam Ahmad ruwaya ce wacce bata inganta ba riwayar Walid ibn Muslim daga Shu'aib ibn Abi Hamza an Abi Zinad an al-A'raf an Abi Hurairah wanda shi kansa Tirmidhi da ya kawo hadisin sai da yayi bayani akan raunin sa yace hadha hadithul gharib hadisi ne garibi in Tirmidhi yace gharib yayi shiru to ne raunana wa yake kamar da malamai suke bayani malaman hadisi saboda shi kansa yayi ishara yace kuma dukkan hadisan da suka ruwaito suka zo da maganar Allah yana da suna ce 79 duk ruwayoyin da aka yi babu wata ruwayar da aka kawo 99 din sai ruwayar Walid ibn Muslim shi kansa Tirmidhi ya faɗi wannan yace ruwayoyin da aka ruwaito waɗanda suka yi magana akan Allah yana da suna ce 99 babu wacce ta ambaci 99 din na ɗaya na biyu na uku har zuwa ƙarshe sai ruwayar Walid ibn Muslim shi yasa wasu daga cikin malamai suke cewa shi kansa Walid ibn Muslim idrajin wannan ya shigar da wannan ƙarin yayi baya cikin ruwaya ruwayar kamar da yake cikin sahihain ita ce wacce na fara karanta mu inna lillahi 90 asman 99 asman 100 illa wahida man ahsaha dakhala aljanna iya wannan shine ruwayar hadisi to wani bayani ne da shi al-Walid ibn Muslim ya kara ta tattarin kansa wanda Ibn Taymiyyah a cikin fatawa yake cewa ya malami suna cewa ya samu shi ne daga malamansa cikin wasu daga cikin malamansa suka ijtihadi wajen su ga sun zakulo sunayen suka rubuta shi kuma ya dauka shi ne yana karanta hadisin kuma aka je ya ambace su sai aka dauka duka cikin hadisin saboda ka wannan a cikin su zaka akwai waɗanda tabbas sun tabbata alqur'ani wasu sun tabbata sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam sahihiya amma akwai ɗaiɗaiku a cikin wanda babu su a cikin alqur'ani ko sunna sahihiya ta annabi sallallahu alaihi wasallam saboda ka ba za a jingina dukkan waɗannan sunaye 99 da aka gani a cikin wannan ruwayar zuwa ga Allah subhanahu wataala ba fa ka sura sunayen Allah sauƙifiya ne ubangiji subhanahu wataala ya umarce mu mu san waɗannan sunaye mu kiyaye su musamman anan su mu kuma roƙi Allah subhanahu wataala da su walillahi al-asma'il husna fad'uhu biha Allah yana da sunaye mafiya kyau ku roƙe shi da su baka in ka tashi roƙon Allah subhanahu wataala sai ka duba daga cikin sunayen da nasa mafiya kyau wani suna ne yafi dauke da ma'anar bukatar da take cikin addu'arka sai ka roƙi Allah subhanahu wataala da wannan suna Allah ka sa mu dace abinda muka faɗa na daidai Allah ka ba mu lada wanda muka yi na kuskure ubangiji ka yafe mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.